Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, 14 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam, ba mu kanin labarai.
Amy Coney Barrett, wanda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amerika, za ta koma majalisar dokokin Amerika yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi. Bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da aka yi da ita a jiya Talata, an sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. Dabban masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a Thailand da kuma masu goyon bayan Sarki Mahava Jiralongkorn, bangarorin biyu sun yi gangamin nuna goyon baya da kuma adawa a yau Laraba.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji a Najeriya. Rahotanni na cewa ƴan sa-kai masu taimakawa wajen yaki da ƴan bindiga a yankin jihar Katsina sun halaka muhara da dama.
An tarar da su waɗannan gawawwaki guda 11, an yanke su. Kuma muna da yaƙini da kyautar zaton da zargin cewa ƴan sa-kai su suka aikata wannan aiki.
Yayin da aka bude makarantu a Najeriya, wasu malamai na korafin kan abinda suka kira rashin cikakken shiri da ba a yi ba kafin a bude makarantu, yayin da hukumomi ke cewa sun shimfiɗa wasu matakai na kariya gabanin bude makarantun. Sannan kuma muna tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya.
Alaikum ga cikakken labaran. Amy Coney Barrett, wanda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amerika, za ta koma majalisar dokokin kasar yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi. Bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da aka yi da ita a jiya Talata, inda ta ƙi ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci akan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun kasar. Barrett ta faɗawa kwamitin shari'ar majalisar dattawan da ke zama amincewa da ita cewa ra'ayinta da addininta ba za su taka rawa wajen yadda za ta yanke hukunci a shari'a ba. Barrett, a tambayoyin da 'yan Republican biyu suka yi mata da farko, wato shugaban kwamitin Senator Lindsey Graham da Senator Chuck Grassley da kuma 'yan Democrat biyu, Senator Dianne Feinstein da Patrick Leahy, ta ki ta faɗi yadda za ta yanke hukunci a kan dokar kotu ta shekarar 1973 game da damar zubar da ciki a Amurka da 'yancin mallakar bindiga da kundin tsarin mulki ya tanadar, kuma a zaman shari'ar da za a yi a wata mai zuwa a kan tsarin kiwon lafiya, tana gani ya kamata dokar ta kasance yadda take ko a'a. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya Talata ne dai, kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido kan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus da yake hadawa saboda dalilan kariya, amma bai ba da ƙarin bayani ba. Maganin wanda Eli Lilly ke hadawa tare da kamfanin Absilera na ƙasar Canada na daga cikin rukunin magungunan da ake kira monoclonal antibodies, waɗanda aka yi su a matsayin garkuwa, abinda masana kimiyya ke fatan za su yi yaƙi da ƙwayar cutar a jikin bil'adama. Maganin shigen irin wanda aka ba shugaban Amurka Donald Trump ne bayan da ya kamu da COVID-19 a farkon wannan watan. Nazarin maganin da aka fara a watan Agusta an yi ne da zammar gwada shi akan mutane 10,000 da suka kamu da coronavirus, aka kuma kwantar da su a asibiti a Amurka. Dabban masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a Thailand da kuma masu goyon bayan Sarki Mahava Jiralongkorn, bangarorin biyu sun yi gangamin nuna goyon baya da adawa a yau Laraba, yayin da rikicin siyasar kasar ke karuwa bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zanga. Masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin sun fara ne daga wurin tarihin demokradiyya, inda ofisoshin gwamnati suke, inda ake kira gidan gwamnati, don yin kira akan Prime Minister Prayuth Chan-o-cha, tsohon shugaba a mulkin soja, ya yi murabus da kuma soke sabon kundin tsarin mulkin kasar. sun kuma buƙaci a yi garan bawul a tsarin sarautar ƙasar. ‘Yan mitoci gaba kuma akwai jami’an tsaro da ma’aikata da kuma magoya bayan basaraken da suka sanya tufafi masu ruwan ɗorawa da suka taru gabanin wucewar wani ayarin motoci da zai bi ta wurin.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta ci gaba da labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko.
Rahotanni daga Najeriya na cewa ana zargin 'yan sa kai da suka harzuka sanadiyar har-haren 'yan bindiga da suka addabi wasu yankunan jihar Katsina sun cafke wasu daga cikin maharran suka kuma kashe su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya aiko mana daga Katsina.
Wannan al'amari dai ya faru ne a ƙauyen Wurma dake yankin karamar hukumar mulki ta Kurfi dake jihar Katsina a arewacin Najeriya. Kuma naji yadda bata so a mace sunan ta tabbata mana cewa sun sami labari ne na inda waɗannan mahara suka haɗu suna tattaunawa tsakanin su nan da nan, su kuma 'yan sa kai suka far masu inda suka hallaka su suka masu yankan rago. To haka ya sanya na nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa don samun ƙarin bayani game da wannan al'amari.
An tarar da su waɗannan gawawwaki guda 11, an yanke su kuma mana da yakini da kyautar zaton da zargin cewa 'yan sa kai su suka aikata wannan aiki wanda yake kuma ya saba wa dokar ƙasa. Kuskure ne, laifi ne mutum ya ɗauki doka a hannunsa, ba daidai bane. Kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu domin mu gano waɗanda suka aikata wannan aiki na ta'addanci domin fuskanci hukunci wanda shari'a ta tanada.
To baka jin cewa mutanen abubuwa ne suka kai su makura?
Muna iya bakin ƙoƙarinmu domin mu ga cewa an zauna lafiya a jihar Katsina. Kuma a wannan gaba nake kira ga su bangaren guda biyu dukansu, kowa ya mai da wukarsa. Fulani da suke da bindigogi irin AK-47 da general purpose machine gun da komai su gane cewa kuskure ne abubuwan da suke aikatawa na ta'addanci da suke kashe mutanen al'ummar gari, su zo su kona mutane, su kona gari har ta jariri su dauka su jefa a cikin wuta. Su ma mutanen gari su gane cewa kuskure ne ba karamin laifi bane idan wani bafulatani ya fito daga cikin daji su kama shi su yanke, domin wannan ba zai haifar wa da Katsina da mai ido ba.
Barista Bulama Bukati mai sharhi game da al'amarin yau da kullun ya yi bayani game da abubuwan da ke tattare da irin wannan al'amari na ɗaukan doka a hannu.
Irin waɗannan kashe-kashe na da matukar hatsari, waɗanda aka kashe za su dawo su dama, tunda su ma sun san cewa jami'an tsaro da tsarin shari'ar ƙasar ba sa aiki yadda ya dace, sannan kuma su ma suna da makamai kamar yadda waɗanda suka kashe su suke da makamai. To kaga in suka dawo suka rama sai a yi ta kashe juna kamar yadda aka dinga yi zamanin jahiliya, wannan dangin su kashe wannan, wancan su zo su rama, su ma waɗancan su koma su rama, kuma ƙasa ba ta taɓa zama lafiya idan irin waɗannan kashe-kashe za su gaba da faruwa. Al'umun da suke gurin na fahimci cewa suna cikin matukar bakin ciki da yadda ake ci gaba da kashe su ba tare da gwamnati ta dau matakin da ya kamata ta dauka ba, amma su fahimci cewa ba daidai ba bi ba ta zama daidai.
To baka jin cewa mutanen abubuwa ne suka kai su makura?
Gwamnati ta fahimci cewa tana sake jefa 'yan Najeriya cikin hatsari na mummunan tashin hankali idan aka ci gaba da sake mutane suka ci gaba da ramuwar gayya. Ramuwar gayya lalata ƙasa take, sake ruruta yanayin tsaro take, ba inda ramuwar gayya ya kawo zaman lafiya. Lalle ne jami'an tsaro da gwamnati su tashi su yi abin da ya dace su yi.
Sanshi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Sani Malumfashi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Isra'ila da Lebanon sun kaddamar da tattaunawar kai tsaye game da takaddamar bakin iyakar teku da suke yi. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya na a matsayin masu shiga tsakani a zaman shawarwarin da aka fara a yau Laraba a shalkwatar hukumar samar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Nakura da ke Lebanon. Ƙasashen na takaddama ne a kan batun yankin da ke da tazarar kilomita 860 marabba'i daga tekun Mediterranean, inda duka Isra'ila da Lebanon ke ikirarin yana cikin yankin ƙasashensu. Bangarorin biyu ba sa da wata dangantakar diplomasiyya tsakaninsu, kuma jami'ai sun jaddada cewa ganawar da aka fara za a yi ta ne a kan batun kadai ba don a daidaita dangantaka ba. Kasar Saudiya ba ta yi nasarar samun kujera ba a kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHRC a takaici a jiya Talata. Amma kasashen da ake zargi da saba haƙoƙin bil'adama sosai, ciki har da China da Russia, sun samu nasara a kwamitin mai kasashe mambobi 47. Zauren kwamitin a wata ƙuri'ar sirri da aka kada ya zaɓi Bolivia, Burtaniya, China, Cuba, Faransa, Gabon, Ivory Coast, Malawi, Mexico, Nepal, Pakistan, Russia, Senegal, Ukraine da Uzbekistan. Kasashen za su fara wa'adin shekaru uku daga ranar 1 ga watan Janairun shekara mai zuwa ta 2021. Zaben da kusan aka san abin da zai faru, wanda 'yan takara daga kungiyoyin yankuna suke gabatarwa, shike nuna yawan 'yan takarar da kuma yawan kujeran. Rukuni ɗaya kacal da aka fafata a kansa sosai shine na yankin Asia da Pacific, inda China da Pakistan da Nepal da Uzbekistan suka kayar da Saudiya wajen takarar kujeru huɗu da suka rage. Ana sa ran kasashen da aka zaba a kwamitin na UNHRC za su kiyaye sharuɗa sosai don ƙarfafawa tare da kare haƙoƙin bil'adama a gida da waje. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun shace cakar sabbin mambobin kwamitin sosai saboda bayanan gaza kare haƙoƙin bil'adama ko kuma muzanta su a ƙasashen.
Madalla Abaya da Maryam, to yayin da aka bude makarantu a Najeriya a jihohin Adamawa da Taraba, wasu malamai na korafi kan abin da suka kira rashin cikakken shiri da ba a yi ba kafin a bude makarantu, yayin da hukumomi ke bayyana akasin haka. Daga Yola ga Ibrahim Abdul Aziz da karin bayani.
Habiba Ibrahim,
wace makaranta?
Elkelin, na ji dani.
Ko me sake dirani?
Domin kusan watanni shida gida.
Sunana Saliu, ina aji na SSU. Gaskiya mun yi farin ciki sosai saboda mun dade ya zaune a gida, mun gaji da zaman gida.
Wasu dalibai kenan ke bayyana farin ciki su da sake bude makarantu bayan da suka sha fiye da watanni biyar a gida sakamakon bullar annobar cutar coronavirus. Amma wasu makarantun da na duba a jihar Adamawa da Taraba, musamman ma makarantun da ke karkara, akwai matsalar tazara tsakanin dalibai da kuma feshin da aka ce za a yi. Kana kuma ga ma rashin na'urar duba zafin jiki, batun da kungiyar malamai ta Najeriya NUT ke makokawa.
Tun farko hukumomin ba da ilimi a matakin jihohi sai da ko suka ce sun shirya tsauka kafin ma su ba da umarnin da a bude makarantu. Dr. Saliu Atiku, da ke zama shugaban hukumar ba da ilimin bai ɗaya ta UB a jihar Adamawa, ya ma bayyana min irin matakin da suka ɗauka kafin su ba da umarnin a bude makarantu.
Lalle mun zauna mun yi tunani. Na farko tukuna dole ne a tabbatar ana da wannan face mask din nan da sabulun da wanke-wanke da sabokutan da sauransu da kuma desinfectant. Tazara din nan to da damu yanzu shine tauzin tazara. Na bada ma aji akwai yara 40 cikin cinkoso,
wasu
ma kusan 100. Yanzu an ce ai dan bada tazara, to kaga wannan sai an fasa su zuwa ajijuwa guda uku. Saboda asali in ka fasa aji uku kuma dole a nemi malamai daban-daban guda uku. A da malami guda daya zai dauke su 100 da wani abu, to amma yanzu za a fasa su guda uku. To dole ne wasu su zo da safe, wasu su zo da rana, wasu su zo da yamma. Wannan ne zai taimaka a samu ai tazaran, sannan kuma a samu a cimma wannan asaran nan da aka yi na watanni hudu ko biyar. Dole ne a gara ta
tabbuka da malaman da su cika wannan gurbi.
To malaman din dole ne a zo a taimaka.
Yayin da ma ake bude makarantu, wani batu da ke tasowa a yanzu shine na ƙarin kuɗin makarantu da aka yi, musamman makarantu ma zaman kansu. Duk da cewa gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin cewa za ta taimaka musu, Malam Abdulrahman Marafa, da ke cikin shugabannin kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a Najeriya, ya bayyana min dalilansu na ƙarin wannan kuɗi.
Abin da yake faruwa shine kowane makaranta suna da tsare-tsare irin nasu. To wajen ƙara kuɗin makaranta har ga Allah bai kamata a ce an tsawwala ya kai kamar ƙarin da zai kai 100%. Amma abu ne wanda muka sani, komai ya ƙara a kasuwa ba wai ita makaranta ita kadai ba. Ya samu ƙari a wurare daban-daban. Idan ka duba ka gani fetur an ƙara, abinci ma ya ƙaru, abubuwa kuma sannan malaman mu yanzu abin da nake gaya maka. Federal government ta ma ɗauki salarin malamai ba na makarantu ba na gwamnati. Ta challa shi ya kai wani munzumi, kuna kan kokarin yin haka. To kaga mu ma dole a private sector ya zama mun mai da hankali a wajen wannan. To amma wannan duk da haka yadda muke tsawatawa masu makarantu masu zaman kansu ba hujja bane wanda za a ce kuma an kawwala ya kai can. Kowanne tana da kima da za ta duba da bai kamata ta ƙara ya wuce 20-30% ba. Wannan lallai muna jin kundin su akan haka.
Koma da menene dai fatan iyaye da kuma su ma ɗaliban shine kokarin Allah sa a koma gidan jiya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
An gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku dade gyara zama don shirin mu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon damace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon damace an kirkire shi ne don tattauna batutuwan da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon damace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i, muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajjabi Titi Bangaji.
Sunana Mariyar Ashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne, duk mace idan ta haɗu da ɗamace yawanci lokuta ba ki ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
dubi. Hajjia Bilkis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita. To yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗin ku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi. Wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon yamace ya kamata ya zama to na yamace ne. A ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki level haihuwa da raino ba. Sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa. In aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zaɓe. To wannan sai ki kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a kawo na miki. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ƴamace yana tasowa ne idan suka bari mutum ɗaya.
To yanzu ba haka bane ba. Zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama na abu. To ba zan gaya miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka. To sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare. An ga cewa ke ba komai ba ne ƴaƴanki ba komai ba ne. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakaninmu mata ba kuma mata sun fi haka.
To ni
ba
zan fi yin wannan. Hajjia Mariya.
Na'am, to ni ina ganin ko wannan abu ba kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
Eh, kin ga kamar ko ana ƴan matanci kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mutum aure. To daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice, to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamin gwamnati. Hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh, za a ce saboda ai idan macen ta samu ta haihin kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajjia Bilkisu.
Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yazo ne abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkan su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction hadda ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce kike ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
ma amma ko mace ake neman wai a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuran su na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ita wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi
Hajiya Bilkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan Muhammad za ki
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
sai
yana nan a cikin jinsiyar mu
to Hajiya Mariya me zaki daura akan wannan bayani
to shi ma abin da zan daura shine wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko'ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture ni gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko'ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba ko da mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an zo an ban mu a baya mun zama 'yan turun mu.
Wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajiya Bilkisu me zaki ɗora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa miki tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai a matsayinki na uwa sai kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu to mudin daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna miki zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai ki ganin baka haɗa kansu baka nuna ka fitan wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai ki ga suna kin su ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna
to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da ƴaƴanmu da jikoki da ƴan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba. Yanzu duniya ta ci gaba, mata kuma idan ka bibiya a duk ƙasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna riƙe da makamai masu muhimmanci.
To ya kamata dai mu sake shawara, mu sake tunani. Duniya ta ci gaba kam. Na taɓa wata baƙuwa duka da kowando biyu ta zo da shi daga Germany da ƴan top-top ɗinta ƴan kaɗan su ce nan Baturiya ce da kuɗinta. Amma ƴanci inda nake zan wannan ta shekila da hinta cika a kwace da sutura dai in je in san zawa. Kin ga bambancin kenan.
So Hajiya Bilkisu me zaki ɗora daga ƙarshe?
Kishin nan ba zai kai mutum da ko'ina ba. Soyayyar juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu. So mu nuna wa kanmu ƙaunar juna, mu cire kishi, mu
ta Allah ne daya. Iya abun da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƴa mace wannan mako. Sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku, Aisha Mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba.
To a gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email.
Assalamu alaikum. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawo Girgir, yace salam BOA Hausa. Taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a jamhuriyar Nijar kan noman rani, muna fatan taron zai taimaka wajen inganta noman ranin, ganin irin abin da aka samu a noman damunar bana saboda ambaliyar ruwa da aka fuskanta. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Abdulmumin Mai Gwado Doguwa da Ilyasu Ibrahim KD Dan Bushiya. Suka ce assalamu alaikum sashen Hausa, don Allah ku ba mu dama domin mu yaba wa hukumomin lafiya a nan jihar Kano bisa kokarin da suka yi na samar da kayan kariya daga cutar corona ga ɗalibai. Shakka babu mun ga kayan a makarantu, to amma masu iya magana sun ce in dambu ya yi yawa baya jin mai, kuma haka ne domin kayayyakin sun yi kaɗan, amma muna fatan za a ƙara rarraba wasu. Sako daga Sani Muhammad Chindo Unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam BOA Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ya dubi matsalar rashin biyan wasu daga cikin ƴan fansho haƙoƙinsu, ganin yadda suka share wata huɗu kenan ba su samu fanshon su ba, da fatan za a dubi matsalar don a magance ta. Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, yace assalamu alaikum BOA Hausa, ci gaba da zanga-zanga da wasu masu son kawo tarnaƙi a mulkin shugaba Buhari ke yi bayan sokin rundunar 'yan sanda ta SARS, a gaskiya akwai lauje cikin naɗi. Iko sako daga Shehu Adamu Rajau cewa yake muna fatan sabuwar rundunar SWAT da gwamnatin Najeriya ta ce za ta miye gurbinta da SARS da ta rusa za ta yi aikin ta bisa ka'ida, garin cewa rashin yin haka ne yasa aka soke SARS din. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Lawal Sani na Kudu Daura, ya ce salam murya Amurka, ku gaya gwamnatin Najeriya cewa rushe rundunar 'yan sanda ta SARS da aka yi a ƙasar kuskure ne babba, ganin yadda SARS ɗin ke maganin bara gurbi musamman ma masu manyan laifuka, don haka mu 'yan Najeriya muna buƙatar a dawo da SARS idan an yi ne domin mu. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu ta email, wato hausa-service@voanews.com.
Madalla an gaishe ka Muhammad Baballe, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Amy Coney Barrett, wanda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka, za ta koma majalisar dokokin kasar yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku je mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da editan mu na yau Mahmud Lalo, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esteru, yake muku fatan alkhairi. Ma salam, yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na yau da gobe.